بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسوء البركة إنما أنا بركة دون اللوكتشي أولا يوم تشنران الجمعة من شقا دران أصبر وانا شيني دران شاديو قوتا شعبان شكرا تدبور داري كل دار وإن دا بقوي بان هجر مزا الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم yayi daidai da lissafin 30 ga watan Janairu 2026 daga wannan masallaci na mai albarka wato masallacin Juma'a na Garki area 8 a nan cikin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kamar yadda muka saba wannan ita ce muhadara ɗaya daga cikin hadarar da muke yi a dukkanin ƙarshen wata a yau za mu yi tattaunawa ƙarƙashin matashiyar ƙalubalen makwabtaka da haƙoƙinta a rayuwar musulmi a yau wannan maudu'i yana da alaka da irin rayuwar da muke yi ne a wannan zamani duba zuwa ga cewa makwabtaka tana daga cikin haƙoƙi sanannu a cikin shari'a wanda shari'ar musulunci ta yi magana sosai a kansu kuma ta kwaɗaitar a kan kulawa da waɗannan haƙoƙi kamar dukkanin haƙoƙin da aka sani kamar misali haƙƙin iyaye haƙƙin ƴaƴa haƙƙin kaza da kaza to haka kuma akwai haƙƙin makwabtaka abinda yake nufi da makwabtaka shine wato mutane da suke rayuwa a neighborhood guda ɗaya ko a wani rukunin gidaje ko wata alƙarya ko kuma wurin aiki ko wurin sana'a ko kasuwa wato duk mutumin da yake makusanci da kai a tsakankaninku ko da akwai wasu gidaje kuma kamta haka wasu hadisi sun zo da nuna cewa sai ya kai aƙalla gida 40 tsakaninka da gidan makwabcinka duk waɗannan makwabta ne amma da yake hadisan ba su tabbata ba malamai ba su cika wato sakewa da wannan ta'arifi ba al-imamu al-hafiz ibn hajar a cikin fathul bari yana cewa ismul jari sunan makwabci yashmalul muslima wal kafir ya shafi musulmi ya kuma shafi wanda ba musulmi ba wal abida wal fasik ya kuma shafi wanda yake wato mai bauta Allah ko wanda baya kula da bauta Allah was sadiq wal adu haka nan wanda yake abokinka ko abokin gabanka wal gharib wal baladi da kuma mutumin nesa da dan garo wal nafi wal dar da kuma wanda zai amfane ka ko wanda zai cutar da kai wato kowane irin mutum ne in dai anguwa ta haɗa ku zamantakewa ta haɗa ku sawa mutumin kirki ne ko mutumin kirki ba musulmi ne ko ba musulmi ba mutum ne wanda yake mai alkhairi ko mai akasin haka to yana nan a matsayin makwabcinka kuma waɗannan haƙoƙi na makwabtaka yana da su a kanka za mu ga cewa a wannan rayuwar da muke yi da dama da su waɗannan haƙoƙi sauke su yana da wahala saboda caccanzawar wato rayuwarmu musamman a metropolitan life wato rayuwa irin ta birni ko irin ta maraya ko da ake yi a manyan garuruwa abubuwa da yawa da suke zama haƙƙin makwabtaka suna da wahalar saukewa wannan shine ƙalubalen da muke fuskanta to ta yaya za mu kalli wannan ƙalubale kuma mu iya wato daƙile shi ko mu canza shi zuwa mafi alkhairi abu na farko da nake so na ambata mana shine wasu daga cikin hadisai waɗanda suka kwaɗaitar akan kula da haƙƙin makwabci dan mu tuna wa junanmu girman waɗannan haƙoƙi daga ciki akwai hadisin Bukhari da Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma zala jibrilu yusini bil jar mala'ika jibrilu bai gushe ba yana jan hankalina akan haƙƙin makwabci hatta zanantu annahu sayuwarrifuhu har sai da nayi tsammani a ƙarshen al'amari ta yiwu a lissafa makwabci a cikin wanda za su shiga da makwabcinsa kamar yadda matanka da ƴaƴanka da iyayenka wani lokaci har da yayi ko kalli suke iya shiga cikin lissafin magadanka. To Jibrilu ya kai magana akan makwabci, magana ta yi tsayi har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsammani ko dai shi ma makwabci za a ce ga wani haƙƙinsa a cikin gado. Wannan yana nuna girman haƙƙin makwabci da yadda aka nanata magana akan sa a cikin shari'a. Hadisi na gaba shi ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Imam Muslim daga Anas dan Malik yake cewa la yadkhulul jannata man la yu'minu jarahu man la ya'manu jarahu jaruhu bawa'iqahu. La yadkhulul jannata, ba zai shiga aljanna ba, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, wanda makwabcinka bai hankalin shi bai natsu da kai ba, yana tsoron za ka iya cutar da shi, ba shi da aminci game da kai saboda rashin kirkinka ko rashin gaskiyarka ko rashin tarbiyyarka. To wannan mutumin da ke da irin wannan halin, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai shiga aljanna da wannan halin. Wannan hadisi yana cikin Sahih Muslim daga Anas bin Malik, Allah ya kara masa sihir. Akwai kuma hadisin Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu wanda yake kama da wannan lafazin, yana cikin Mu'jam na At-Tabarani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaru, duk wanda yayi imani da Allah kuma yayi imani cewa akwai alkiyama to ya girmama makwabcinsa, kada ya wulakanta makwabcinsa, wajibi ne ya girmama shi. Haka nan daga Abdullahi ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yarda, Ibn Mas'ud yake cewa kuma yake cikin Bukhari da Muslim ha ila yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullah ayu dhanbi a'zam, wani zunubi ne mafi girma cikin zunubai? Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, ka sanya wa Allah kishiya, ka dinga yin shirka, ka dinga aikata abubuwa da suka saba wa tauhidi, alalan Allah shi ya dace ka, bai yi tarayya da kowa wajen halakarka ba. Sai musu ne yake cewa a kuntu, sai na ce i wallah gaskiya ne, zalika azimu, lalle wannan kam inna zalika la azimu, lalle wannan babban zunubi ne, shirka babban zunubi ne, Allah ta kare mu. Sai ya ce kuntu kuma ai, na ce sai kuma mene ya manzo Allah? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an taqtula waladak makhafata an ya'kula ma'ak, ka kashe ɗanka saboda tsoron talauci. Irin tunani na cewa mutum ya fi ƴaƴa talauci zai dame shi, zai rasa yadda zai da su, wannan babban zunubi ne a cikin zunubai daga shirka. To sai shi dangane da wannan hadisi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato sai a cikin su ne kada cewa thumma ayyu, sai kuma wanne? Sai ya ce an tuzaniya halilata jarika, ka nemi matan makwabcinka da fasikanci. Mujarradin neman ta da fasikanci ba wai ma ka samu kai fasikancin da ita ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan babban zunubi, makwabci ya nemi lalata wa makwabci shi matarsa saboda baya nan ko yayi tafiya ko ya ga wani wato wata dama ta barna, ya mata mummunan magana ko ya mata ishara zuwa ga yana so ya kwantanci da ita, wannan mummunan zunubi. Allah ka tsare. Hadisi na gaba shine hadisin wato da ke da wata ma'ana kwatankwacin wannan a cikin littafin Al-Adab Al-Mufrad na Imam Al-Bukhari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma taquluna fi zina, me za ku ce game da zina? Suka ce innahu haramun harramahu Allah fi kitabi, suka ce manzo Allah zina kam ai haram ne, na daga cikin abubuwan da Allah ya haramta a cikin Al-Qur'ani. Annabi ya ce kware fa, sai ya ce to ku sani da cewa zina mafi muni shine mutum ya nemi zina da mata makwabcinsa. Ya ce wa ma taqulna fi sariqa, me za ku ce game da sata? Suka ce innahu haramun harramahu Allah fi kitabi, sata haramun ce, Allah ya haramta ta cikin Al-Qur'ani. Da bai ce kwarai kuwa, ku sani da mutum ya sata a gidan makwabcinsa, gare ya je wasu gidaje can daban ya yi sata har a cikin gida guda goma sha biyu da ya nemi sata a gidan makwabcinsa. Wannan duka yana nuna muhimmancin wato alfarman makwabci da kare masa iyalinsa da kare masa dukiyarsa daga hannaye ko zukata na marasa kirki da ke kusa da shi. Har ila yau a cikin littafin Al-Adab Al-Mufrad na Imam Al-Bukhari hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysal mu'minu billazi yabitu shaba'an wa jaruhu jau'an, yace baya daga cikin mumini ba mutumin kirki bane, mutumin da za a ci a koshi a gidansa, gidan makwabcinsa kuma a kwana da yiwuwa, duk wanda shi yana da wadata da shi da iyalansa sun ci sannan suka kwanta lafiya lau, ko gari ya waye suka ci abun karinsu lafiya lau, ko akai azumi suna da abun buɗe bakinsu lafiya lau, amma kuma gidan makwabci babu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba mumini ne na kwarai ba, mumini na kwarai shi ne wanda zai yi tarayya da makwabcinsa wajen ganin ya taimaka masa a abin da ba yi da shi na abinci ko makamantansu. Hadisi na gaba daga Anas ibn Malik ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuntum tuhibbuna an yuhibbakumullahu wa rasuluhu, ya ku mutane, in dai da gaske kuna son Allah ya so ku kuma kuna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ku, fahafizu ala thalathati khisal, to ku kiyaye wasu dabi'u guda uku. Daga cikin dabi'un na farko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sidqul hadith, ku dinga faɗan gaskiya, wa ada'ul amanat, idan an ba ku amana ku dinga mai da ita yadda aka ba ku, wa husnul jawab, sannan ku dinga zama makwabta mutanen kirki waɗanda za a ba da labarin kirki, wanda makwabtan ku sun san shi labarin za su ce ku mutanen kirki, idan kuka bar anguwan ku kuka tashi za su dinga begen ku cewa kai Allah ya ji kan wani ba dan ya mutu ba, maman wacce tana da kirki mun yi zaman lafiya da ita a wannan anguwa ko a wannan estate. Sai kuma hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani cikin sahabbansa da suna Abu Dharr, ya Abu Dharr idza fadata maraqatan fa akthir ma'a wa ta'ahad jiranaka biha, yace ya kai Abu Dharr idan za a yi farfesu a gidanka, wato za a dafa wani abinci na musamman, za a yi wani abu mai dan daɗi daɗi, yace to a cika rumu a saka miya mai yawa, yace sannan sai ka rarraba da su masu sa, kar a dafa wani abinci na alfarma ko na musamman ko wani abinci na kecerenyi a gidanka, ka cika cinye kai da iyalanka, ku share bakinku, ku wanke hannunku, makwabta sai dai su ji ƙanshi kawai. Wannan bai daga cikin ɗabi'a da ake sa rai a tarar tare da mumi. Waɗannan hadisan jama'a aƙalla guda tara zuwa goma kawai ramzi alama ce da suke gwada mana girman haƙƙin makwabci, suna da yawa, za a iya kawo guda 40 guda 30 da sauransu, amma wannan sun isa su alamta mana girman haƙƙin nasa, wanda kulasarsu suna nuna cewa za ka yi summarizing abinda ke cikinsu, suna gwada cewa musulunci ya yi recognize makwabci a matsayin wani mutum da ke da haƙƙi akan makwabcinsa, sannan ya kwaɗaitar zuwa ga kyautata masa, ya koya imani ga wanda bai kyauta ma makwabci ba, ya kuma ba da labarin abubuwa da ya kamata a dinga aikatawa na kyautatawa ga makwabci, wanda hakan na cikin alamar ka kasance mutumin kirki mai imani. Sannan hadisan sun tsoratar game da cutar da makwabci ko zaluntarsa ko ha'intarsa a cikin iyalansa ko dukiyarsa, sannan kuma sun kwaɗaita har ila yau zuwa ga taimaka masa a halin da ba ya ci, a halin da yake da buƙata, a halin da aka fahimci cewa yana cikin wata buƙata ta abinci ko makamantansu. Akwai wani hadisi mai ban tsoro ƙwarai da gaske wanda yana cikin adabul mufrad har ila yau, wanda Allah sallallahu alaihi wasallama aka ba shi labarin wata mata a cikin Madina, aka ce inna fulanata kanat tasumu an-nahara wa taqumu al-laila, wance ai ustaziya ce, bai wa Allah ce kullun da rana azumi take, da dare kuma ana juta cikin gidanta tana yin sallah tana tasbihi tana istighfari, ba bacci take yi ba, mai ibada ce, sai aka ce walakinnaha tuqzi jira, amma a cikin ɗabi'arta ta shahara da cewa duk makwabtanta dama da hagu ba sa jin daɗin zama da ita, ba ta da kirki, kowa ya zo da fasali ta sai yayi Allah wadare sai yayi fatan da ba bai san ta ba ke wani ma zai sai da gidan shi tashi ya bar gidan ya bar gidan sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya fil nar yar wutace yawan ibadanta da yawan azuminta wannan tsakaninta ne da Allah amma cutarwa da take makwabtarta wannan tsakaninta ne da mutane ɗan uwarta to ya kuma ka sauki kai sakwa-sakwa da haƙƙin Allah shi ne gafara ne mai rahama fiye da ka ci haƙƙin ɗan adam domin huququl ibad mabniyatun alal masha'al al masha'a huququl lahi mabniyatun alal maghfira haƙƙoƙin Allah an gina su ne akan afuwa da karamcin Allah duk laifinka duk taɓar gazarka idan dai ka mutu musulmi Allah bari ku sarki yana da wasi'ul maghfira sai ya gafarta maka in yasu ya barka ta ci banza ka tsira ya saka cikin ceto kai Allah ya so ma sai ya juya maka wannan zunubar zuwa lada ulaika alladhina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat amma idan ka ci haƙƙin bayi ɗan uwanka to mabni alal mushaha wannan babu abuwa sai Allah ya cire haƙƙin su akan ka ko da zaka tafi aljanna su zaka tafi sai an ce ko ba wani ce ya yake kowa yana da tsananin bukata zuwa ga lada da aka nusa sai ya ce yake nan zaka ce inna fulana da kuma wanci ita kuma ta kasance la tasumu illa ramadana wala tasalli illa alfara'i ita ba ta azumi sai azumin ramadan ba san ta da yin lafiya ba sab sannan sallah kuma guda biyar annan kawai take walakinnaha tufsinu ila jirani amma an san ta cewa tana da mu'amala mai kyau da makwabta kowa yana ala san barka nabi sallallahu alaihi wasallam yace hiya fil janna ya aljanna ce hiya fil janna wancan hadisin da ke cikin sunan Abi Dawud wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ba shi labarin cewa makwabcin shi ya faɗa mushi da cin mutunci da cin zarafi ya rasa da dai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dauko ka dauko kayan ka ga baki da ka aje a bakin titi duk wanda zai tambaye ka lafiya ka ce ai wallahi wani ne makwabci na na rasa da rage da shi kawai shine nake shawara bar abuwa ina jiran ma masu mota ne su kwashe mun kaya da zan tabba da aka yi haka kowa ya yi zo cikin autuwa da ko Allah wadaran shi kai wannan Allah ya tsire mai albarka wannan da kyauta ba har labari ya kai gare shi sai ya gane nauyin abin da yake wato nauyin abin da yake yasa duk an yi ittifaki akan tsine mishi ba mutum da dalu ma zasu ada kan tsine maka sai in ka tabbata mutum banza duk abin da kana yi an hadu duka ana tsine maka mutanen kirki da kowa yana Allah wadarai to alama ce akan wannan abu da kake yi lalle ka tsaya kai self reflection ka tsaya ka kalli me kake yi da kowa bai san so da wannan mutum ne tuba ya ba makwabcin shi hakuri sai kuma sai ka bada lafiya hadisan suna nan da yawa kamar da muka ci waɗannan isharar da kai to idan muka kalli wannan rayuwar da muke ta wannan zamani za mu ga cewa waɗannan labibban da waɗannan ka'idojin da waɗannan wasiyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana sun wayi gari suna fuskantar kalubale ne yawa kalubale in the sense that mafi yawan mu za mu iya faɗa wa kanmu gaskiya cewa ba ba aiki da hadisan nan ba wai dan ba mu san su ba ko dan mun karyata su ko dan ba mu san ingancin su ko falalar su ba dan yanayin rayuwar da muke iya hukunta aiki da suna da wahala shi abin da ke nufi da kalubale me yasa saboda an samu rauni a cikin social structure na al'umma ta yadda rayuwar da ake abin da ake ce ma al-fardaniyya turawa suna ce mata individualism rayuwar kowa ya ci gaban sa ba ruwan kowa da kowa yawanci inda muka fito garuruwanmu da ƙauyukanmu kowa ya san mutanen unguwarsu mai unguwa ya san duka gidan wani mutane kaza ne gidan wani mutane kaza ne in ba ko ya zo sai an je an sanar da mai unguwa in wance auren ta ya mutu ta dawo daga garin da aka yi mata aure duk an san ta dawo ba wanda yake shiga cikin environment din wanda ba a san shi ba an san sunan kowa an san mata wanda ta yi mata wanda ta yi bari wanda ya saki mata shi kowa ya san kowa mu kuma idan aka zo ana rayuwa a birni sai ga muna rayuwa estate daya ko gari daya ko anguwa daya ko muna aiki a office daya ba san sunanka ba ba san sunana ba baka sai ina na fito ba ban sai ina ta fito ba zaka yi tare da mutum ka tambaye shi kana da wake kana ta kama kana da aboki ko dan uwa Abuja sai kaga wani wanda suke aiki a wuri guda ka tafi shi ka san wani yace bai san shi sai an tafatance an tafatance ce okay ina ganin ka kuma da haduwa da shi a masallaci kuma ba ga shi sallar asuba da isha which means muna location ɗaya yake ko kuma muna haduwa da shi a masallacin ma'aikatan ko muna haduwa da shi a parking space mun zo azan wata da safe ko mun tashi aiki da yamma amma ba wanda yace kowa ta tafi sa asoci in mutuwa aka yi ba wanda zai zo gaisuwa ko janaza sai dai a dauka kai central box can ne kawai ake ba idan rai akwai wanda da ma su sun sallama kansu za su yi bankan gawa za su sallama gawa a biya su kaga ba irin da yake a garuruwan mu na gargajiya ba to wannan dabi'a ta sa ba kuma wanda ya yarda wani ya san shi ballan sana ha ayi hulla ballan sana a san waye makwabcin mu waye za a zo mutum ga gidan shi ga gidan makwabcin shi katanga da katanga a tambaye shi da Allah a sunan mai gidan da yake bai sani ba babu wani shi da shi ko rayuwar shi yake to wannan ba'afun alaqat al-ijtima'iyya yana daga cikin challenges wanda na san duka inda ku mun yadda akan cewa sun hana alaqar makwabta ƴaƴan wannan gidan ba sa shiga wancan gidan akan wannan gidan ba sa shiga wancan gidan kowa sabdar shi kawai yake sannan akwai kuma al-iz'at wato akwai mutane suna gujewa kan wani ya takura rayuwar shi ba su san wani ya musu mutuwa ba su san jo ƙara music ko hayaniyar wani gida ba su so su ji me ake yabawa ko me aka ci ko me ake a wancan gidan saboda ku kowa ya ga katanga ya rike kowa ya sa fi gilashi a mutarsa kowa kawai ya sa mai sa abu da yake ciki yana ganin sanin abin da wani yake ciki ba takura ne da ka wani ba ka mai sallama sai ya ƙara kallon ta kuma ya ga irin mutan da ya sa sallama ne ba in ya ga irin mutan da sai kun yi kama a class mutane to ya amsa haka sama sama ya ga bai san ka ba da ba ya daga cikin alamun tashin alkiyama Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane za su wayi gari ba sa yin sallama ko su afsa kalle kan sun san ka su ki fuska su amsa in ba su san ka ba kawai ce ayi ta kintin da ni kake ko ya wuce mu shi ba ina magana da kai tunda baka san shi bai san ka Allah ya kiyaye sannan akwai salon yadda ake gina gidaje da abubuwa irin nan salon architectural design na garuruwan mu da anguwannin mu ya canza gaba daya bai kama da irin gidajen mu na karkara ba wanda kofofin su a bude ne wasu ma katangun su a hada suke wasu ma zaurukan su daya ne lifestyle din duka ya canza a garuruwan da muka fito ana da dabi'a na zaman kira a anguwa ko ciyayya ko zaman majalisa duk wannan yanzu ya kau kaga ba da mutane su san junan su ko su saba da junan su ko su san damuwar da ke cikin junan su ba da ta asali maka wa junan su wannan structure din birni da ya hukunta babu yadda za a yi makwabtaka ta yi kowane gida an saka katanga an saka kyamara wani an saka kare wani an saka masu gadi inda za ka je sai an tambaye kai na za ka je to zai iya zuwa wannan ce a da wani dan uwa ne a gurin mutum garin kaza yadda din su kana so ka gaishe shi an hana ka shiga dan ko kuma ta gawo shi ka ce ba za ka iya zuwa sannan kuma da nisa yanzu nan garin Abuja din nan daga nan inda muke akwai inda in ka tashi kafin kai sa anguwa wanda yake zari ya kawo ka gida suke tafiya minti 50 ko awa guda kuma sunan shi anguwa ne ka ga ba kwa da jira wannan ba wata ila ka je office ka wuni kana aiki yamma ta yi shi zaka kama hanya daga nan ka ce kana neman wanda yake gwagwala da zaka je ka ziyarce shi saboda makwabtaka ko abokantaka ba zai yi to duk wannan salon rayuwa ya taimaka saboda shawagin wato commitment ko abubuwa da suke mana busy life da yin mana yawa kowa da ke gaban shi kawai aikinsa ko sana'arsa ko business ɗinsa ko harkar da ya sa gaba ita ce kada ya gaban shi duba da yadda in gari ya waye in ganin mutane sun fito tattara inda ka san yadda hadisi ya ce za a kora mutane zuwa filin tashin alkiya a ƙarshen al'amarin haka za ka mutane sun yi cunkoso sun daɗe da cikin residential areas zuwa inda ake sana'o'i ko kasuwanci ko
ko ofisoshi sannan da yawan tafiye tafiye da yawan shigece da mutane suke wani in ya fitaccen sarshafe bai dawo gidan shi sai karfe 7 bayan magriba kuma gobe zai ƙara fita maka ce duwa zai tafi wani garin su haka rayuwar shi take rutin bai da zarafin da zai wata hulla da wani mutum sannan ga yaduwar barna a kowane da suke gan sun killace kansu ne saboda kada wannan barna ta shafe su ko su koyar su ba sai da tarbiyyar da ake rayuwa a kai ba ba sai da al'adun ba da aka sun killace kansu sun kulle gidajensu ba su so su hulla da kowa ba su so su hulla da kowa saboda suna ganin hulla da mutane yana iya canza musu tunani ko tunanin ƴaƴansu hulla da mutane yana iya canza wa ƴaƴansu tunani wani kuma tsoron cewa idan aka san shi wane ne ko aka san shi mai arziki ne iri kaza za a iya mai sata za a iya kidnapping ɗinsa dole yana cikin tsoron da ke damun haka kuma akwai wato cakuɗaɗɗeniyar ƙabilu iri daban-daban saboda kowa ya zo da al'adarsa to wannan al'adar yana ganin idan yadda tsunayin ɗinta za a mai kallon ba ƙauye to sai aje al'adar shi duka sai aka aruwata al'ada sabuwa wadda ba ma san tawaye bakan ba aka ari kowa ya ce sai turanci kowa ya ce sai yayi ɗabi'a ɗin turawa kowa ya ce sai ya sa sakara ɗin turawa kowa yana so ne a ce shi ma wayayye ne kar a dinga danganta shi ga asalin inda ya fito ko ƙauyensu ko yankinsu sannan ga kuma wato kwaikwayon al'adu yana cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa a ƙarshen duniya za a wayi gari musulmi suna kwaikwayon al'adun kafirai turawa da maguzawa da makamantansu wasu a cikin mana sun taɓa ba ƙarshen turawa ko sun yi karatu a can ko kuma sun saba da zama a can za su yi ne iya ba da labari shi da mutum ba su turawa ba misali cewa a ƙasashen turawa babu wani raguwar kwanci na wai neighborhoods ko wani abu makamacin ba wanda ya damu da abin da za ka ji ana labarin ma cewa wani ya mutu ma ba a san ya mutu ba sai da yi wani ko wani abu makamacin haka a cikin wata unguwa ba a sani ba sai a kira ƴan sanda sun balle kofa ko wani ya shekara uku huɗu biyar ya zauna a unguwa shi ba a san criminal ba ne ko wani mai mummunan ɗabi'a ne saboda ba wanda ya damu da shi kuma shi ba bai damu da kowa ba to muna ganin irin wannan ɗabi'ar tunda turawa ne suke yin ta to galibi sai mu ɗauka cewa waye ba ce ci gaba ce sai mu doma muna ɗabbaka ta cikin al'umma to waɗannan suna daga cikin irin waɗannan nasoshi da suka shafi haƙƙin makwabtaka in muka lura da ke gaba shi ita shari'ar musulunci ta dace da kowane zamani da kowane gari da kowane yanayi canjin al'adar mutane da canjin tunaninsu da canjin zamani baya shafan baya sa a canza musulunci ba kamar sauran dokoki ne da sauran abubuwa waɗanda kullum suna iya zama subject for modification saboda rayuwa ta canza watakila dokokin gine-gine ko dokokin traffic rules ko dokokin da ake a majalisa na gudanar da ƙasa duka suna iya zama suna iya karɓar amendment da modifications gwargwadon canzawa rayuwa amma shi musulunci yana nan yadda yake intact musamman yana da abubuwan da ake cewa sawabit tabbatattun abubuwa waɗanda ba a canza su waɗanda su suka shafi aƙidarsa da ibadoji da kuma ladabban da ya karanta sannan akwai kuma mutaghayyira abubuwan da suna iya karɓar canji da gwargwadon yanayi ko lokaci amma shi wannan canjin ba haka nan kawai ake yin shi ba dole sai malamai sun kalla sun duba sun ga cewa eh wannan abin babu laifi ana iya a canza yanayinsa alal misali kamar yanayin tafiya aikin hajji ki ganin da can za a je aikin hajji akan daɗe a hanya wani zai yi wata shida wata biyar saboda tafiya ake yi da binnan da dabbobi ko da kafa ba irin yanzu da ake tafiya awa cikin gari kana cikin haramin Makka kawo kai ne take ya canza yanayin buzurinka da yanayin shi zaka bar garin ku da makamantan shi shi wannan ba wani abu ne da za a yi gaddama a kansa to amma irin waɗannan ladabban da suka shafi rayuwar musulmi wanda an tsara su ne don musulmai su ci gaba da zama al'umma ɗaya sun ga zama wato tsintsiya maɗaurin ki ɗaya su zama kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mumini da ɗan uwan shi mumini kamar jiki ne guda ɗaya idan haƙori yana ciwo duka jiki sai ya zazzaɓi idan ƙafa tana ciwo duka jiki sai ya zazzaɓi idan ido na ciwo duka jiki sai ya zazzaɓi sauran gaɓoɓin suna taya wannan gaɓar da ba ta da lafiya suna taya ta rashin lafiya ba ka yake so mumini ya zama a cikin al'ummarsa kamar tubali ne na jikin gini wanda ana cire guda ɗaya to ginin ya lalace ga shi cewa ƙwaya ɗaya ne kawai aka ce saboda haka waɗannan ladabba muhimman ladabba ne ga mujtama'a al-islami saboda haka wajibi ne mu yi tunanin yaya za mu ga cewa mun yi overcoming ɗin waɗannan ƙalubalallaki da ire-irensu waɗanda suka yi mana tarnaƙi suka hana mu cin moriyar ire-iren waɗannan hadisai da makamantansu a cikin ɗan ƙanƙanin nazarina ga wasu hanyoyi da wasu dabaru waɗanda za a iya amfani da su wajen ganin cewa wato an ci gaba da samar da al'umma wacce san haƙƙin maƙwabtaka wadda kuma take practicing ɗin haƙƙin maƙwabtaka a aikace bayan wannan al'umma ta mu wadda ta yi hannun riga da wannan nazariyar ta addini daga ciki mutane su dinga kokari su san junansu a inda suke rayuwa wato idan ka zo wuri kana sabon zuwa ya kamata a ce duk makwabcanka ka ɗauki mataki ne introducing ɗin kanka gare su da haka ake idan mutane suka tare a sabon gida iyalan gidan za su bi gida-gida su gaisa da makwabta mu ne suwa ne ga ni ga iyalina ga 'ya'yana mun dawo nan anguwar mu ma yanzu mutanen anguwar nan ne a yi musu addu'a a sanya alkhairi kuma suwa makwabtan da su kai irin wannan ziyarar wannan sabon gidan ina ji duk wanda ya kai shekaru na kwafin shekaru na nan zai iya ba da wannan labarin amma yanzu ka ga ba a yi kawai mutum ne ya sai gida ko ya kama haya ko za a ga ana shigar da kaya ko ya tashi tashi ko za a ga ana tashi da kaya babu sallama babu bankwana su ma ko mutane da wasan ne shi lafiya kai ne sabon tenant a nan ba wanda zai bai wannan tambayar shi ya kuma zai ce musu salamu alaikum ni ne sabon makwabcin ku shi ya kamata mu dawo da wannan al'adar wato mu dinga sanashe da junan mu halin da muke ciki a matsayin mu na sababbin zuwa sannan in wani dalili ya kama za mu bar anguwa da sunan ƙaura ko tafiye-tafiye shi ma yana daga cikin hanyoyin kiyaye haƙƙin makwabtaka mutum ya sallama da makwabtan shi cewa to ni zan yi tafiya zan je aikin haji ko umara ko zan je garinmu ko zan je wani aiki wani assignment ko zan tafi ƙasa kaza ina muku ban kwana Allah ubangiji ya haɗa fuskokinmu da alkhairi wannan ma zai taimaka wajen samun alaƙa tsakankaninmu sannan ya wajaba ya zama akwai wata hanya ta gamuwa da juna na lokaci bayan lokaci ta hanyar wani kwamiti ko wani tsari na wani mutum na anguwa ko wani tsari na aikin wato hanyoyin isar da saƙonni ga juna a wannan zaman da muke ciki da ko yanayin tsaftar anguwanmu ko yanayin tsaro ko wani sabis da muke bukata ko wani gyara da za a yi ko makamanta haka su daga a nan muna da bukata izuwa ga shugabanni kenan masu anguwanni limamai dattawa cikin anguwa waɗanda za su iya kiran mutane kuma su yi amfani da wani environment kuma ce masallacin anguwa ko wani wuri na taro wanda za su iya ba da dama a dinga taruwa lokaci bayan lokaci ana gaisawa da juna ana mu'amala da juna wannan ma yana daga cikin hanyoyin da ake bi wajen ci gaba da wanzar da ainihin wato tarayya tsakanin al'umma a cikin kowanne gobe. Sannan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, ce muke kiriya wajen aikin alkhairi da tsoron Allah, hanyar shi ma hanyar kwamitoci din, hanyar kula da marayu, hanyar taimakon gajiyayyu, hanyar samar da wani foundation wanda zai ba da scholarship ko ya kula da mata waɗanda mazajensu ba sa nan ko mazajensu suka rasu, ko wanda zai kula da gyare-gyare da tsafta da sauran abu da shafi environmental sanitation, ko da na cikin at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, ko wanda zai kina zai kula da makarantu islamiyya ko masallaci, ko wanda zai kula da ɗaukar ɗawainiyar malaman su da yaran makarantu. Dole ya tsaya da labu zama mun zama muna da kuwa a inda muke rayuwa, kai zama ka muna rayuwa ta rajibe, ba mu san yadda zamu yi taimaka wa junanmu. Ha ila yau akwai yawaita cututtuka ga juna, irin wancan hadisin da aka faɗa cewa in an dafa wani abu mai daɗi to a dinga kaiwa maƙwabta. Dole na da ina jira daga cikin da yake saka, saboda yanzu akwai mutumin da kai abinci zai kama kare shi. Dan mai shi kamar shi za a ɗauko abinci da gidan makwabta a kawo mai, ko kuma ya zargin cewa ko wani makar aka sami a cikin abinci ana so dai ya ci a mishi wani tsaki ko wani abu makamantar. Wannan shi ne tunanin mutane, za ka zaka ga koda a wani wuri ne kai mu wani cin abinci, amma da ma da mutum wai zai ci abinci wani cin, amma manta da shi a wannan al'umma. Ce bismillah wanda mutane za su ɗan sa albarka da ake cewa ku mutanen wannan yanki su mamanta da irin wannan tafiya, su mala sana kuma a ce an ɗauko abinci an kawo mai gidanshi. Ba ma dai sunna ne, shari'a ne, ladabi ne mai kyau ka bayar kuma a baka, ba wai dan abin ya fi ƙarfinka ba. Ai ita kyauta ko mun karantarta tana daga cikin hanyoyin nuna ƙauna da hanyoyin nuna soyayya ga juna. Sau da kadan an kawo maka wani abu wanda kai ka fi shi, ba wai ana nuna raini ne gare ka ba, sai kai godiya ka karɓa kuma kai amfani da shi, kuma kai ma ka mayar, kuma kai godiya ka ce jazakumullahu khairan. Sau da kadan hanyoyin kyautatawa ne da sanin juna, rarraba kyaututtuka ga juna na abinci ko tsaraba ko na abu makamancin haka, da kuma tarayya da juna a lokacin murna kamar lokacin farin cikin aure, ko an yi haihuwa a je a yi barka, ko ranar suna a je a yi gaida mai jego, da kuma lokacin damuwa kamar an yi rasuwa ko gaida mara lafiya, ko mutum ya haɗu da wata jarabawa a rayuwa a zo a yi mishi jaje. Duk wannan yana cikin alamar maƙwabtaka da ƙaunataka. Kai ba ma fa a iya nan ba, a tashi takanas ta Kano a bi shi har garinsu, idan a garinsu ne a je a mai ta'aziyya saboda mai rasuwa, ko a je a mai murna saboda ya samu wata ƙaruwa, ko ya samu wani muƙami a je a mai murna a mai addu'a. Hatta mutanen garinsu idan suka ga an biyo shi, an zo an yi musharaka da shi a cikin halin murnarsa, ko an yi musharaka da shi a cikin halin baƙin cikinsa, wannan zai alamta musu cewa wannan ɗan uwan nasu ko mutumin garinsu a zaman Abuja da yake yana da lafiya da mutane. Da za a kwatanta ku a ce mahaifiyar wani ta rasu a can garinsu, sai ya je ya gama zama kuke shi, ba wanda ya zo daga nan Abuja za a ce ku kwana da wani irin zama yake da mutane. Wata gida kuma yana rauna da mutane, zai faɗa da kowa, amma tsaba kwamaranci ba ga wanda ya sani, ba wanda ya sama zai rasuwa shi saboda ba wani shi kowa. Suka ga wani ba karamar damuwa ba ce, Allah ya tsare mu. Sannan kuma har ila yau akwai buƙatar a yawaita wa'azi, a yawaita yin hutubobi da wa'azi da muhadarori da nasihohi, ana tunawa mutane ire-iren waɗannan abubuwa, domin rashin faɗansu yakan sa har sai a manta gaba ɗaya. Zukatan musulmi suna shirye da karɓar gaskiya. Allah ya ce wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min, kai wa'azi, wa'azi yana amfanar da mu'mini. Kuma da kaga ana wa'azi baya gyara, to wannan ta tsoraci mishi ake masa, kai yana cikin sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, Allah ta kai mu da bushewar zuciya. To ana wa mutanen da suke rayuwa a wannan zamanin, mutane ne waɗanda zaka yi musu fatan alkhairin cewa zukatansu sada ragowa hasken karɓar gaskiya. Abinda mutane suke jira kawai shi ne a musu wa'azi a tunatar da su in wani zai je wani zai ci. Don haka yana da gaskiya wanda za su taimaka wajen samu da wannan tafiya shi ne a yawaita wa'azi da tunatarwa da yin hudubobi da muhadarori don tunawa mutane wato alfanun da ke cikin rayuwa irin wannan. A yawaita karantar da hadisan, a yawaita ambatan ladar, a yawaita tsoratarwa game da hadarin da ke cikin wasa da waɗannan haƙoƙi da Allah Maɗaukakin Sarki ya ɗaura mana a kan junanmu. A ƙarshe na so ciki mana da ayar da Allah Maɗaukakin Sarki cikin suratul Nisa'i yake mana umarni a kan wasu muhimman abubuwa wanda a cikinsu har da wannan ƙabiyar da muke magana. Ubangiji yana cewa wa abudullah wala tushriku bihi shay'a. Allah ya fara da bayani akan cewa ku bautawa Allah Ubangiji shi kadai, kada ku yi masa shirka. Allah yana umarninmu da bautarsa shi kadai, da tsantsanta masa bauta, sannan yana hana mu daga yin shirka. Yace wa bil walidayni ihsana. Abu na biyu kuma shine a kyautata wa mahaifa guda biyu, wa bidil qurba, sannan su ma dangi na kusa da kai ɗan uwanka, Allah ya ce su ma a kyautata musu. Wal yatama, na gaba su ne marayu, kyautata wa marayu. Allah ya ce wal masaki, da kuma talakawa. Sai ya ce wal jari bil qurba, kuma ka kyautata wa makwabcinka makusancinka. Wal jari bil junubi, da makusanci mane da makwabci mane sanci. Malamai sun yi turka-turka wajen fahimtar me ake nufi da makwabci na kusa. Wasu suka ce makwabci na kusa shine matarka ta gida, domin mata ma ana ce mata makwabci, ana umarninka da kyautata mata da ita da 'ya'yanka. Wasu suka ce makwabci na kusa shine wanda yake gidan shi kusa da gidanka, sannan kuma ɗan uwanka ne na jini ko musulmi ne, shine yana da haƙƙi guda uku kenan: haƙƙin makwabtaka, haƙƙin zumunta, haƙƙin addini. Waljaru junubi fa, suka ce shine makwabci wanda ba haɗa komai da shi ba sai zama anguwa, ko kuma kun haɗa zaman anguwa kun kuma haɗa musulunci amma ba ku haɗa jini ba, ko kun haɗa jini amma ba ku haɗa addini ba, ko kun haɗa addini a ce dai wancan abubuwa guda uku ba su cika ba. Kamar da muka ji Ibn Hazm yana faɗa cewa makwabcinka hatta wanda ba musulmi ba, to wajibi ne ka kyautata masa. Kuma wannan aya tana mana umarni a kan muhimman abubuwa da aka lissafa daga ciki akwai bayar da haƙƙin makwabci wajen kyautata masa. Shi yasa za ka ga cewa al'ummar farko, al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna girmama sha'anin makwabci sosai. Abdullahi ɗan Abu Ɗan'as wata rana an dafa nama a gidansa, da ya zo abin da ya fara tambaya, shin an kai wa makwabcinmu Yahudan can a ƙasar Masar? Ya ce hal adaitum min hashiyan ila jarin Yahudi, shin kun kai wa makwabcinmu wancan ba Yahudan nan wani abu cikin abincin nan? Suka ce basu gane shi, to lallai a ɗauka a kan shi. Ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jan kunnenmu kullum a kan kyautata wa makwabci. Wani abu ban sha'awa shi ne, akwai wata ƙissa ta wani gwamna wanda ake ce mashi Sa'id ibn al-As, ɗan uwan Sayyidina Uthman, kuma ya kasance gwamna a ƙasar Iraki a zamanin mulkin Sayyidina Uthman, zamanin khalifar Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. To wani makwabcinsa sai ya zo zai sai da gidansa, zai bar da aka kira dillalai da masu neman su sai gidan, aka zo aka ba da bani, aka faɗi kuɗin gidan da za a siya. Ya ce to na siyar, amma akwai saura. Ya ce nawa za ku sai makwabtaka ta da bani? Za ku zo makwabtan wannan mutumin Sayyid ibn al-As? To gaskiya saboda Allah ita ma makwabtakar na ina ɗaukar ta matsayin wani kaddara ta ce sai kun biya kuɗin. Dan kawai za mu makwabtaka da shi sai mun biya kuɗin? Ya ce kwarai kuwa, ba ku so da ya makwabci ba ne? Makwabci ne wanda in cutar da shi ya yi haƙuri, in ba da shi ya bani, in ya bani na ƙara nema ya ƙara mu. Ya ce ban taɓa ganin wata mummunar ɗabi'a daga gare shi ko iyalansa ba. ta yaya zan ba ku wannan makwabcin haka ne kawai free sai kun biya kuɗin kusancin da kuke shi
a duka da Allah ba za su yi makwabta ba su musu ba su shirya ba
suka tafi su har labari ya isa kullun wancan gwamna da ya ji labarin da aka fada ya ji daɗi ya farin ciki sai sa aka kira mutum ya ce ni na baka kuɗin gidan a matsayin kyauta ka ci gaba da zama a gidan saboda shaidar da ka bani ya ce wannan shaidar na ji daɗinta kuma zan yi fatan a lahira ta amfani wato shaidar da makwabcinka zai bayar a kanka a kan cewa kai mutumin kirki ne wata babban nasara ce a gare ka a rayuwa wanda kuma har a kabarinka za ta amfane ka so ɗan uwa masu albarka muka lura da wannan za mu gane ashe al'amarin wato alaƙar mu da makwabta ya fi ƙarfin mu sakaci da shi ɗin nan yadda muka yi da shi kuma ɗauka ba wani abu ba ne a cikin addininmu kamar yadda muka sani shi wannan addini na musulunci yana ɗauke da abubuwa daban-daban yana ɗauke da abin da ya shafi ƙudurin tauhidi da za a tsayanta Allah da shi ya ɗauke kuma da ibadoji na yau da kullum irin sallah da azumi da muke yi yana kuma ɗauke da ladabba ta mu'amala tsakaninmu da sauran 'yan adam tsakaninmu da iyayenmu tsakaninmu da 'ya'yanmu tsakaninmu da matanmu tsakaninmu da kwastomominmu da muke kasuwanci da su ba haka nan kuma tsakaninmu ma da makwabtanmu duk wani yana cikin mu'amala kuma za mu ga cewa kowace mu'amala tana da guide da shari'a ta kawo ta tabbata ta ce a yi aikin shi idan mun yi wannan za mu samu cikakken ladabi za kuma mu samu ɗaukaka a wurin Allah madaukakin sarki idan mun yi shawarwara da ita kuma wannan zai iya sanyawa mu samu matsala a cikin ainihin wato lissafin ayyukan ladabi ta fatan wannan takaitaccen wato nasiha ta amfane ne ki masu rayuwa da baki da to kuma sa musaki lissafi a musaki lali game da yadda muke ta'amuli da makwabtanmu da yadda muke tafiyar da al'amura a cikin inda muke rayuwa ko mu tuna mana cewa haƙƙin makwabtaka haƙƙi ne muhimmi wanda ya zama wajibi mu sauke shi kamar sauran haƙoƙin da Allah ya daura abu da na faɗa daidai ina fata Allah ya bamu ladan shi Allah kuma ya gafarta mana kurakurai ya sa mu gama lafiya ya jika mu ya jika iyayenmu ya sanya albarka a rayuwarmu sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh